تميل عليه من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين،
وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته وسن بسنته إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله. barka mana saduwa a wannan yammacin juma'a wanda ya dace da 20 ga watan Ramadan a wannan shekara ta 1421 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam daga Makka zuwa Madina, wanda kuma shine yammacin 15 ga watan 12 shekara ta 2000 miladiya. Kafin mu fara, akwai wadansu takardu a hannuna da wani dan uwa ya gabatar min dan in karanta a nutsa, yanzu in yi masa bayani. Takarda ta farko tana bayanin shakku kan adadin rakawo'i na sallah da kuma yadda za a gyara su. Takarda ta biyu tana magana akan sallah ta musamman da ake yi domin neman biyan bukata, da kuma shakku waɗanda ba sa cutar da sallah, haka nan kuma sujadar rafkanuwa da sauransu. To, gaba ɗaya da takardar ta farko da ta biyu an buga su a wata matsaba'a da ake kira Al-Mahdi Press a Kaduna. Al-Mahdi Press a Kaduna ita ta shirya kuma ta buga. To, gaba ɗaya bayanin an gina suna akan mazhabin Shi'anci, an gane ku, musamman ma ita sallar da ake magana sallar bukata ɗin, wata sallar ce da idan kana neman biyan bukata za ka yi raka'a biyu, za ka karanta kaza, za ka karanta kaza. To, a ciki akwai sujjada akan kuncin dama da sujjada akan kuncin hagu. Shi'anci ne wannan tsabagen, saboda haka duk wanda ya ga irin wannan takardar musamman ku yi izina da waɗanda suka buga din Al-Mahdi Press. Daga jin mahadi dama aƙida ce ta ce, ko da ke akwai mahadi a littattafan musulunci amma ya sha bamban da ma'anarsa yadda yake a Shi'anci. Ina fatan ƴan uwa za su ɗauki izina game da wannan. Wannan kuma wata kalanda ce, ko da yake ta riga ta wuce tun 1994 ce. To, amma dai abin da ke ɗaukar hankali a jiki lafazin kullu amu antum bikhair, wanda Larabawa sun saba bugawa a jikin kalandar ta Larabci, wato kamar ana barka da shekara. To, amma daga baya wata aya ce wadda aka ciro ta a Bible, saboda haka su kuma kirista ne suka buga don yaudarar mutane. Saboda haka ita ma irin wannan kallon idan an gani sai a faɗaku, saboda kirista ne suka buga. Kaga anan ma sun yi kotun ɗin aya, anan ga ta a Larabci, anan kuma sun yi kotun ɗinta a cikin harshen Turanci, wanda idan mutum bai sani ba shi abin da zai ja hankalinsa, rubutun Larabcin na kullu am wa antum bi khair, ba'an ku wallaita hunaka khairun fi hadhihi alwaraqa, babu alheri ko nasisun ko bani. Ina fata an fahimta. Abu na uku kuma sai waɗansu waɗanda suke magana a kan ‘yan agaji waɗanda suke sa uniform, waɗansu suka ce wai shi uniform ɗin nan Yahudanci ne. To, shi ne wani yake neman ƙarin bayani, shi sanya uniform ɗin nan don ayyukan agaji ƙarƙashin ƙungiyoyi na addinin Musulunci, kamar ƙungiyar Jama'atul Zalatul Bid'a wa Iqamatus Sunna da kuma na Jama'atul Nasrul Islam, wanda dai su ne galibi yake gani nan masallaci. Wai sanya wannan ɗin Yahudanci ne? Maganar cewa sanya wannan Yahudanci ne jahilci. Maganar cewa wato wannan ɗin kamar ya fi karo da addini, ko dai jahilci ko son zuciya. Abinda ake lura da tufafi na kayan agaji don su bambance su da sauran mutane, tunda aikin da suke na gadi ne, jama'a su ba su haɗin kai. Domin idan aka ce wani zai zo ya aikin gadi a cikin kayan gida ba tare da wani abu ya bambanta shi da sauran ba, to abinda zai faru shi ne sai ma ɓarawo ya zo ya ce shi ma gadin zai. Kaga ba za a gane su, kaga barna ta riga ta kula, sai a baiwa kura ajiyar nama ba tare da an farga ba. Wannan kenan. Sannan dai kawai abin da za mu faɗakar dangane da tufafi waɗanda ‘yan agajinmu suke sawa, kawai abin da za su kiyaye su kiyaye yin zanzaro, sai su ɗauka kaftani doguwa wanda ba sai an yi buƙatun zanzaro ba, don saboda cikin zanzaro ɗin za a ga yana bayyanar da surar jikinsu da suran al'auransu, ko ga tsohon mutum sun bayyana ko kuma suran al'auransu ma ta bayyana. To, wannan bai dace ba, sai dai su yi wa tare da zanzaro ba. Sannan kuma a kiyayin dogon wando wanda zai wuce kasa da idon sahu. Sannan kuma wajen hula za a iya sa hula, to amma akwai waɗanda ko muƙami ne sai sa wata hula mai daɗin kaza. Saboda haka duk ɗan azumi mai hula mai gashin kaza, dan Allah sai ya cire gashin kaza. Ina ba ta an fahimta. Ina ga idan an yi wannan insha Allah ba ku komai kayan ku ba wanda yake sun ci karo da addinin Musulunci, sai dai mutum yana jahilci. Domin al'asali shi ne alhil, wanda ya da'awar haramci sai a ce kawo dalilin da ya haramta. Kai da kai da'awar halalci ba ka bukatar dalili, amma wanda ya da'awar haramci, to dama alharam shi ne ma za'a ala ghairi al-asl, ma za'a ala khilaf al-asli, abin da ya saba asali, tun da ya saba asali yana bukatar dalili, wa kullu ma khalafa al-asla yahtaju ila dalil. To duk wanda ya da'awar haram sai a ce kawo dalilin da ya haramta, nassi na Qur'ani ko hadisi daga manzon Allah, in babu kuma to shikenan sai kai shi. Allah gane da mu. Mun tsaya ne jiya karshen aya ta 25 cikin wannan sura mai albarka, suratul Fatih. Fadin Allah ta'ala, humul ladina kafaru wa saddukum ala al-masjid al-haram والهدي معصوفا أن يبلغ محله ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم أن تطوهم فتصيبكم منهم معرة بغير علم ليدخل الله في رحمته من يشاء لو تزيلوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليما يوكم ذا متاسف فلكم آيات أجر الإسلام.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية حمية الجاهلية فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها وكان الله بكل شيء عليما.
إذ جعل الذين كفروا fi qulubihimul hamiyata kunawa mutanen ka lokacin da wato ainihin wadanda suka kafirta suka sanya fi qulubihim a cikin zukatan su al hamiyata fushi hamiyatul jahiliya irin fushi na jahiliya wato fushi kuma na jahiliya shine dukkan fushin da mutum yayin shi ba tare da haƙi ba ba tare da yana da gaskiyar yin fushin ba ba tare da goyen ba tare da an bata ma shari'a ba ba tare da an kare wata ka'ida ta Allah ko ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba to wannan ya zama fushi na jahiliya ya zama kiyamatar abinda ba shari'a ce take kiyamace shi ba. Menene ake nufi da hamiyatul jahiliya? Abin da ya faru lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya sa a rubuta bismillahir rahmanir rahim to hayy bin amr yake a mun san Allahu din amma da ar-rahman da ar-rahim a goge ba mai dade an gane ko to kaga wannan hamiyatul jahiliya. Sannan kuma lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake a rubuta haza ma salaha alaihi muhammadun rasulullahi quraish suka ce a goge rasulullahi sai dai a sa muhammad ibn abdullah duka ga wannan suna goyen bayan waɗansu ra'ayoyi da aqidi da aqidu na sunan jahiliya an gane ko to sunan hamiyatul jahiliya. Il ja'ala alladhina kafaru fi qulubihimul hamiyata tunan lokacin da kafirai suka sanya hamiya a cikin zukatansu shine kiyamar da abinda suke kiyama a jahiliyyance ba a shari'ance ba hamiyatul jahiliya fa anzalallahu sakinata sai ubangiji ta'ala ya saukar da natsuwarsa ala rasulihi bisa ga manzonsa sallallahu alaihi wa sallam ran manzon Allah bai faci ba wa alal mu'minina haka kuma Allah ya saukar da natsuwarsa a bisa ga mummunai ta yadda ba su ɗauki doka a hannunsu ba sun ga sai annabi ya ba da doka wa alzamahum kalimata taqwa ya lizunta musu kalmar taqwa kalmar jin tsoron Allah kalmar tsare dokokin Allah wa kanu ahqqa biha wa ahla lalle sahabbe sun kasance sune ahqqa biha sune mafi cancantar dangantuwa zuwa ga wannan kalma wa ahla kuma sun kasance sune ahalin wannan kalma kaga shaidar Allah kenan game da sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kanu ahqqa biha cikin su akwai Abubakar akwai Umar akwai Usman wanda in shi abu sai da musulunci su ga shi Allah sai kanu ahqqa biha sune mafiya cancantar dangantuwa zuwa ga wannan kalima kalimatul ikhlas wa ahlaha kuma sune ahlinta wa kana Allah bi kulli shay'in alima Allah madaukaki ya kasance masani game da kowane irin abu ma'ana akwai hikima cikin nutsuwar da Allah ya saukar lokacin da kafirai suka ce a goge ar-rahman da ar-rahim manzan Allah ya nutsu kuma ya hakura aka goge suka ce a goge rasulullah manzan Allah ya nutsu kuma ya hakura aka goge duk abin da suka kawo nutsu ya hakura sahabbai kuma ba su ɗauki doka a hannunsu ba duk da ransu ya ɓaci amma suna jira sai annabi ya ce a yi kafin su lalle akwai hikimomi masu yawa a cikin haka domin da aka yi wannan haƙurin kafin shekara ta rufa sai ga shi adadi da dama sun shiga cikin addinin musulunci wanda kuma burin ko da an yi jihadin dama za a yi jihadi ne don musulunci ya ci gaba to yanzu kuma irin zai yaɗu ba tare da an zubar da jini ba me ne ta ɗauki takobi me ne ta ɗauki mashi an gane ko shi yasa farko addinin musulunci da'awa yake bukata kafin jihadi. Ba a yakar mutane ba tare da an musu da'awa ba. In musulmi suka kasa wajen da'awa to dama kace za su yi jihadi, tunda da'awa shine matakin da bai kai jihadi wahala ba, to wanda ya kasa yin da'awa sai zo yi jihadi, babu yadda za a yi. Shi yasa da'awa din aka sa mata suna babban jihadi, fala tuqil kafirina wajahiduhum bihi jihadan kabira, sai aka sa mata suna jihadi babba. Wato shi da'awa zuwa ga addinin musulunci aka sa mata suna babban jihadi. An gane ku? Imam Ahmad bin Hanbal ya rawaito hadisi, an karbo daga Uthman dan Affan, Allah ya kare da gare shi, yace sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yaqulu, naji manzon Allah kira da mutum Allah tabbata gare shi yana cewa inni la a'lamu kalimatan la yaquluha 'abdun haqqan min qalbihi illa qurrima 'ala an-nar, yace lalle na san wata kalma, inji manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam, babu yanda za a yi bawa ya fade ta da gaskiya a cikin zuciyarsa, ba wai ya fada ba da munafunci, ba wai ya faɗa ba dan ya tallata imanin zahiri bayan a zuci bai imani ba, ba yanda za a yi bawa ya faɗe ta da gaskiya a zuciyarsa illa qurrima 'ala an-nar, kace sai an haramta shi akan wutar nan take kiyama. Fa qala lahu Umar ibn al-Khattab, sai Umar ibn al-Khattab yace da annabi, ana uhaddithuka ma hiya, manzon Allah in ma ka ba mu irsan kife to ne zan faɗa ma wannan kalmar wata kalmar, dan manzon Allah yace na san wata kalma, in dai bawa ya faɗe ta za ta tsire shi daga wuta, za a haramta shi ga wutar ranar tashin kiyama, wato kamar ya ba su jarabawa. Sai mutum ka tsaya ce ne zan faɗa maka wannan kalmar, hiya kalimatul ikhlas, ita ce kalmar ikhlas, allati a'azza Allahu tabaraka wa ta'ala biha Muhammadan sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wa ashabihi, ita ce kalmar ikhlas wadda da ita Allah ya ɗaukaki annabi da sahabbansa. Wa hiya kalimatut taqwa, ita ce kuma ake kira kalimatut taqwa, allati alata alaiha nabiyullahi sallallahu alaihi wasallam ammahu Abu Talib inda al-maut, wadda wannan Allah ya nasewa babbanta a wurin mutuwa cewa ya fade ta kalma daya wadda zai tsaya masa a gaban Allah gobe kiyama, shahadatu alla ilaha illallah, bidin shahadatu alla ilaha illallah. Abinda wannan hadisi ke nuna mana kalimatu taqwa ita ce mai kalimatu la ilaha illallah Muhammadur rasulullah, dukkan wani tafsiri da aka yi ba wannan ba bai kai wannan inganci ba, domin wannan hadisi duk da Umar ibn Khattab ne ya faɗa, amma annabi ya karrara shi akai, akwai fasirin nabi sallallahu alaihi wasallam. An gane ku? Wani hadisi ne ingantacce Imam Ahmad ya rawaito shi cikin musnadinsa. Sai kuma Allah ya
ce, "Qad sadaqa Allahu rasulahu ru'ya bil haqq, la tadkhulunna al masjid al haram insha'a Allahu aminina muhallikina ru'usakum wa muqassirina la takhafun, فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا, والذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا.
لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق, حقيقة الله يا جسكتا ومن زنسا ومفرقين ديي وتؤنسين دكتيا, الله يا جسكتا ومن زن الله صلى الله عليه وسلم ومفرقين سا. لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله, التي للي سيكون في مصلاة من الفرما إن الله ياسو آمنين كنا أمنتتو muhallikina ru'usakum, kuna masu aske kawunanku waɗansu kenan, wa muqassirina, waɗansu kuma suna tsaye daga cikinku, la takhafuna, ba za ku razana ba, ba za ku tsoro ba. Wannan shine abinda aka nuna manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin mafarki kafin Allah ya zo gaskata masa. Manzon Allah ya kwanta mafarki, sai ya mafarkin gashi ya shiga cikin garin Makka, shi da sahabbansa sun yi umara, waɗansu sun yi aski, waɗansu sun yi tsaye. To shikenan bayan wannan mafarki ne sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya gayyaci sahabbai mutum 1400 cewa a zo a tafi umara, shine aka zo sai kafirai suka hana su shiga Makka. To shine da aka tashi za a koma. Umar dan Khattab ya ce, manzon Allah ba ka faɗa mana mun kai mafarki cewa za mu shiga Makka, ko mafarkin annaba gaskiya ne? Yace eh, na ce maka na yi mafarki za mu shiga, amma na ce ma wannan shekarar, ban ce maka wannan shekarar ba za mu shiga, din tabbas za mu shiga. ka karfe da kuma aka ruwa biki dadin kaga sai wannan bayanin wannan aya kuma ce wa laqad taraka Allahu rasulahu ar-ru'ya bil haqq la tadkhulunna al-masjid al-harama ma'ana tunda mun ce suratul fatih ta sauka ne bayan an yi sulhu manzon Allah na komawa gida kaga lokacin ba su riga ma sun shiga ba amma Allah ce la tadkhulunna al-masjid al-harama ma'ana mafarkin nan da annabi wanda da mafarki ne yanzu da shi aya ta sauka kuma da lalle sai kun shiga masallaci mai alfarma shine masallacin Makka in sha Allah in Allah ya so wato aka ce tahqiqan la ta'lika ka iya fadi in sha Allah dan rafe zance ma'ana in abin ya yi Allah ne so in bai yi ba kai fage da cewa Allah ne so ko ba haka ba to amma ne in sha Allah din ba wai dan ana tsammani ko zai yi ko ba zai yi ba tahqiqan la ta'lika an gane ku wato neman tabarruki ne da sunan Allah dan aka ce in sha Allah ba wai dan abin akwai wata kilancin ya yi ko yake yi ba ina ba dan fahimta amilina kuna amintattu muhallikin ru'usakum wa muqassirina dan ba idan mutun ya je umara ko dai ya aske kansa gaba daya ko ya ce Allah ce la taqafuna ba za ku tsorata ba za ku razana ba ba wai la taqafuna kar ku ji tsoro ba domin da ace la din nahiya ce da ake la taqafu don fi'li din mudari sai zanto majzumun bi hasfin nuni ko ba haka ba amma tunda ake la taqafuna ya nuna la nahiya ma'ana ba za ku razana ba ana kore muku dangin tsoro a wannan rana da za a shiga Makka ranan da za a shiga ana ja al-haq wa zahat al-batil innal batila kana zuwa ya tabbata cikin hadisi kafin mu karanta aya a cikin sahih bukhari daga abdullahi da umar Allah su kare shi a gari manzo Allah ya ce allahumma arhamil muhallikin ya Allah ya dukan wanda suke aske kansu takas in sun je umara ko aikin haji qalu wal muqassirin sahabbai suka ce da masu sai sai manzo Allah ya Allahumma arhamil muhallikin ya Allah ka dukan wanda suke aske kansu tas sahabbai suka ce wal muqassirin manzo Allah da masu sai manzo Allah ya ce Allahumma arhamil muhallikin suka ce wallahi al muqassirin da suke wal muqassirin da wal muqassirin sai da ka fada to na so uku ka zama ka yi masu sai wannan sai nuna idan ka je aikin haji ko ka je umara abin da yafi dacewa shine ka aske kanka gaba daya shi yafi lada sama da kai sai tunda manzon Allah ya rokawa al-muhallikin masu aske kai ta ya roka musu rahama so uku kafin ya kawo masu sai to amma wannan hukunci ba ya shafi maza ne su mata ba ta aske kansu gaba daya mace idan ta je umara ko ta je aikin haji dama takfir za ta yi kuma daidai da sai sai din nan ba za ta gami dukkan kanta ba a'a za ta dauki gashin kanta ne na tsakiya gwargwadon al'amula gaban nan ta sama gwargwadon gabar sama ta kan yatsa gwargwadon gashin da yake nan za ta yanki a haji ko umara kike ne ta tarbe ta gama naka amma kai namiji ko dai ka aske kanka gaba daya in kuma sai sai ne akwai wanda suke zuwa su yi kuskuren sai sai shine gama gashin uku yanki ko kuma dan aske nan gefe kyalin nan ko dan aske nan shi wannan sai sai din ana yin sa ne a madadin aske dan Allah idan ka tashi aske kana aske rabin kai ne duk kake askewa to haka sai sai ya ta kowa da gashi na kanka ko wanda bangare sai ka sai ko ina da ku an gane ku to wannan dai shine dan haka wadanda suke shi zuwa umara wannan shine hukunci ku yi aske farko ko shi yafi dacewa sama da ku yi shi an gane ku kuma umara dama abu ne mai sauki duka umara gaba ɗayan ka aiki ne guda uku kadai farko niyya wanda a wurin niyya dama za ka sanya ihrami ko ba haka ba a wurin niyya anan za ka sanya ihrami sanya ihrami shine za ka cire kayan gida ka sanya zane guda biyu ɗaya wanda za ka ɗaura kan kafaɗarka ɗaya wanda za ka ɗaura a ƙugunka a ina za ka yi wannan a miƙati kuma manzon Allah ya sanya miƙati ne guda biyar akwai zuhufa akwai yalamlam akwai zati irk akwai zulhulaifa akwai kuma qarnul manazil shine wani malami yake cewa irkul iraqi yalamlamun yamanun wa zulhulaifata yahrumul madani wa jamu zuhfatu imarartu biha wa ahlu najdin qarnu fastabili kan guda ga su fito kin irkul iraqi wato kaga zati irk kenan yalamlamun yamanun wato mika mutanen yaman kine yalamlam وجله ليفة يهرم المدني وشام جهفة إما رتبها وأهل نجم قرن فاستبني قرن مرازل كرام فاستبني نمو بياني وجم مالك زي كارا مصر بياني أتك إشده ميقات ممو شين الجهفة جهفة كما ينزلنا في الروح تدعك سيأكي توكا ميقاتي ده قولين ده أكي كلا رابط رابط شينك أفضل دورة ده jihufa shi kuma yana gabace wato yana opposite din ta baya cikin ruwa to amma idan muka tashi a jirgi babu yanda za a yi iya zuwa rabik kai sai sai an wuce ni ka jiya an kai mu jidda aje to da haka sai ya zanto al'adamu da masu umaran mu suna daukan ihrami daga jidda dukkan wanda ya dauki ihrami daga jidda ya taba manzon Allah dan ya wuce ni ka ko da aikin haji ko da umara in dai ka dauki ihrami daga jidda ka saba wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma liki yace sai ka yanka dabba bulu ba ta malikiya mu kyale kai amma liki yace sai ka yanka dabba in dai ka je jidda ka dauki ihrami to saboda haka menene saukin mutanen mu shine idan an sauke a jidda sai kai tafiyar ga madina in kaje ka gama harkokinka a madina na ziyara zaka taho makka sai ka dauko miƙati daga Zulhulaifa miƙatin mutanen Madina inda ake kira Agiyaru Ali a yau shikenan ka huta ka fitar da sabani in ko ba haka ba sai ka dauki ɗayan biyu in an dauke ka a Jidda ka nemi mota da za ta kai ka Rabi ka koma da baya da baya ka je Rabi ka yi wanka a kan ka sirri tufafinka ka sanya ihrami sannan ka dauko niyyar wutar ko kuma tun daga nan filin jirgin sama na Maiduguri ka yi wanka ka sanya ihraminka kana jira idan an je can an ba da sanarwa a jirgin cewa an zo miƙat sai ka fara labbaika Allahumma labbaika labbaika la sharika laka labbaika ka sauka da ihraminka in ba wannan kai ba za a yi umaranka ta kai lafiya ta zama cikakka yadda ake bukata kun bayyana wannan da kyau an tattauna wannan wata rana a hukumar alhaji na Kano sai wajen suka ce mana wai an yi ijma'i a Kano muka ce ko mutanen muka suka yi ijma'i bai zama ijma'i balle tana mutanen Kano wai an yi ijma'i a Kano wai an yi ijma'i a Najeriya wai jidda miƙati kuka ce wallahi ko a Madina da Makka su hadu su yi ijma'i ba ijma'i bane a musulunci to sai ba manzo Allah kuka kun yi ijma'i kuma yanzu kuka kun yi ijma'i ku kadai a Kano sake sanda musara da ina ne yayi da su da su duk ba musulmi bane ba to aka buga aka tuka dai da karshe dai aka yi da cewa eh gaskiya ne muka ce ku je ku tambayo ɗan Saudiya din ku jije da ni kace ce ba wanda yadda dai da ni kace ce duk duniya kamitin fikihun duniya ba sai da ba kamitin rabi ta ba sai da ba hai ake kibar ulama da mamlaka ba sai da ba ina ne ba sai da ba a malikiya ma ba sai da ba a ko ina a ba wata mazhaba a duniya da aka yadda cewa jidda bikati mu ne kawai muke wannan a Najeriya muka ba da shawara cewa ya kamata gaba ɗayan hukumomin al'adun mu na arewa su haɗu tare da hukumar alhaji ta ƙasa baki ɗaya a zauna gaba ɗaya da ɗan kudu da ɗan arewan a zauna a tattauna a tashi a yi magana da hukumomin ƙasar Saudiya cewa mutanen mu idan sun tafi da wuri ba su da matsala domin dama da an dauke su daga inda za a kai su Madina ne to daga Madina za su dauko ihrami wannan ba su da matsala amma duk wanda za a kai su a ƙarshe bayan an riga an rufe hanyar zuwa Madina wanda Makka za a auna su a tafi to dole in ma dai a yi da hukumomin Saudiya a sauke su a Jidda manyan bosun ne in sun dauke su tafi da su Rabi je su wanka a can su dauko ihrami in ma kuma daga nan gurin su hukumar alhaji su sanar da alhaji su yi wanka tun daga filin jirgin sama su sanya ihramin su idan an je sun ya rage saura minti goma a jami'in kafi sai a ce to jama'a ku ji da Hausa ku ji da Kanuri ku ji da Fulatanci ku ji da Yarabanci ku ji da Inyamuranci ku ji da Turanci saura minti goma a jami'in kafi kowa ya duba agogonsa da minti goma ta yi sai kulla niyya an je jami'in kafi jirgin Saudiya suna son rawa za su sanar da Larabci za su sanar da Turanci amma nan gurin jiragen mai in suka auna ta sai da hali sai a bire ta a Jidda tawakkal ala Allah da ji san ka shawo ka saboda haka wannan shine aikin da ke gaban mu wallahi wannan magana mun yi tun shekaru kusan 6 ko 7 da suka wuce har rubuta rubuta aka yaka cikin za ka wa hukumar alhaji ta kasa za a yi ba abin da aka yi kuma wai malamai za a dauka daga sar dan ma a ce za a tafi da su umara su zanto suna cikin ma'aikatan walfare ko princess da za su yi wa malamai wa'azi me suke ce musu to duk wannan ne daga cikin kuskure da ya kamata kai ka kiyaye in za ka tafi umara su ka je ka zarce Madina baka da matsala daga Madina sai ka dauko ihrami in kuma ka san da ka je Makka za ka tafi to da ka tabbatar ka shiga screening nan gurin tun kafin ka shiga jirgi sai ka tsaya da ka sanya ihramin ka ka tambayi ɗan jirgi idan an je pilot din nan jufa din nan ka minti nawa ne zuwa can gudu zuwa Jidda kafin Jidda da minti 15 ko 20 ne jufa take su ne za su sanar ya kamata kuma kuna da haƙƙi kun kashe kuɗin ku don me hukumomin jirgin ba za su nemi muku wannan bayani ba amma muna yin addini a nan kasar da wasa kawai ana kyale kowa a wata jiki ka mutu to shi kenan ka je ka ɗauki niyya daga rabi ko ka ɗauki niyya daga jirgi idan hukumar jirgi ta sanar da kai wannan abu na farko kenan dama ka kulla niyya ta umara wannan niyya a zuci take kana kulla niyya a zuciyarka bakinka na cewa labbaika allahumma umrata, wato ya Allah na ansa maka da umara, daga nan sai labbaika allahumma labbaik, labbaika la sharika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulka la sharika lak, zakai sai ka daga muriya a cikin zirgi kana yi har a sauka a Jidda, labbaika allahumma labbaik, dai ma direk na kawo ka kwatin ka kana labbaika allahumma labbaik, labbaika la sharika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulka la sharika lak. Ba aikin hajin da yafi falala in ji manzon Allah sama da wanda aka daga muryar kalbiya, sama da wanda aka yanka dabba, ya ga kowanne falala. To Umara din ma sai ka daga muryar kalbiya, labbaika allahumma labbaik, in ka gaji ka dan tsaya, in an jima ka huta za ka iya yin wannan kalbiya ko da alwala ko babu alwala, kana ta kalbiya har sai ka je garin Makka sai ka yanke. Waɗansu suka ce ba za ka yanke kalbiya ba sai ga ka kunyi ido huɗu kai da ɗakin Allah, ga Ka'aba ta hango sai ka yanke kalbiya. Idan ka shiga wannan wuri, farkon abin da ya kafata ka fara yi shine tahiyyatul masjid, dama za ka shiga da alwala sai ka yi tahiyyatul masjid, tunda manzon Allah ya ce idan ka shiga kowane masallaci ka yi tahiyyatul masjid, hadisin Abu Qatada da ke cikin Bukhari. Kana gama tahiyyatul masjid, wannan duk ba ta cikin umaranka, abu na biyu na umara shine sai ka yi dawafi. Dawafin nan za ka fara shi ne daga wurin da ake kira Hajarul Aswad, bi muhazatul Hajarul Aswad, daga nan za ka fara. An gane ko? Wato kusurwa ta gabas maso kudu, in maka gwari-gwari, inda za ka gane gabas bayan ka je Makka, ko da yake ba ma guji ce yau ba an bi ƙarshen gabas, da ya je Makka ke nan, wai ya musulunta da ya je Makka, ya ce to yau ga an bi ƙarshen gabas, in ya je ya ga wannan ya kallo shi ta nan, wannan ya kallo shi ta jirgin sosai Allah. Sani an je an ga alƙibla ne, amma ba wani ƙarshen gabas ba, gabas da ai za a wuce a biyar a yi sai. To idan ka je inda za ka gane gabas, to kusurwar ɗakin ta kudu maso gabas, angle ɗin ɗakin na kudu maso gabas, a nan ne Hajarul Aswad ne, za ka yi wani dogon layi da ke nuna alamarsa, to daga nan za ka fara tawafi. An gane ku? Idan ka samu dama ka je ka sumbaci Hajarul Aswad da bakinka, in sunkoso ya yi yawa ka sa hannu ka taɓo shi da hannunka na dama ka sumbaci hannunka, in sunkoso ya yi yawa ba a ce ka shiga da ƙarfi ba, sai kawai ka nuna shi kace bismillah Allahu akbar, sai ka sauke hannunka sai kawai ka fara tawafi. Idan ka je ka dawo daidai wajen ɗaya kenan, ka dawo biyu kenan, har sai kai bakwai. Uku din farko ana so ka fito da kai sarrafa, ko da ke wadan sun ce ana yin aikin hajji kadai idan an je tawafu ziyara. An gane ku? Uku farko da sarrafa za ka yi shi, abinda ba gudu ba tauri ba. Hudu na ƙarshe kuma wato za ka yi shi kana tafiya yadda ka saba. An gane ku? Yayin da duk ka daidai wajen Hajarul Aswad za ka yi ɗaya daga cikin abu guda uku da muka ambata, ko ka sumbace shi in ba sunkoso, ko ka taɓa shi da hannunka ka sumbace hannunka in ba sunkoso, ko kuma ka yi ishara da hannunka sauke hannunka ba tare da ka sumbace hannunka ba. Mace ce haka za ta yi, namiji ma haka zai yi. Haramun ne ka je ka yi sunkoso da ƙarfin tsiya sai ka je ka sumbace Hajarul Aswad, wannan bid'a ne, ya taɓa sunna. Inda sunkoso sai aka yi ta karfi kyale su a cikin tawafin nan. Babu wani abu da annabi ya ce maka dole sai zaka faɗa. In ka ga dama ka karanta Qur'ani, in ka ga dama ka yi tasbihi, in ka ga dama ka yi tahlila, in ka ga dama subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, in ka ga dama ka yi shiru karka kai komai, in ka yi tawafin yayi ki tawafin shine ibadar, ba wai ne zaka karanta ba. Duk takaddud zaku ga ana sayarwa a bakin harabi, an zo an baka wani littafi ka saya, da zagayen farko za ka karanta kaza kaza kaza, ga addu'a zagaye ta biyu, ga addu'a zagaye ta uku, ga addu'a zagaye ta bakwai, duk bidiyoyi ne ma anzala Allah biha min sultan, za ka fata a kanka lokaci baka san ma me ka karanta ba. Allah bai ce maka manzo, Allah bai ce maka ba, abinda Allah ya ce wal yatawafu bil baiti atiq thumma yakdu safahu wal yuhu nazarahu wal yatawafu bil baiti atiq, maza Allah ce tawafi din nan kuma sallah ne, sai dai an halatta yin zance me yake nufi da sallah ne, dole sai da alwala za ka yi, in ba alwala kai tawafi ne ba. Idan ka gama zagayen nan guda bakwai sai kai sallan nafila raka'a biyu, sallan nafila raka'a biyu an fi so ka yi ta a wurin da ake kira maqam Ibrahim, sai ka tambaya sai a nuna maka ina ne maqam Ibrahim, ko ba ka jin larabci ko ba ka samu Bahaushe ba, duk wanda ka taba ka ce maqam Ibrahim ai zai fahimci me kake nufi, zai nuna maka ko ba haka bane ba. Sai kai nafila raka'a biyu a wajen, raka'a ta farko Fatiha da kul ya ayyuhal kafiruna, raka'a ta biyu Fatiha da kul huwallahu ahad, sai ka salamci wannan sallama da za ka yi da wannan rakoi shi ne sukan dawafinka. Duk wanda ya dawafi bai wannan sallolin ba kan bai dawafi ba. In kai zagaye bakwai ka tsare kafin ka zo ka yi wato rakoi guda biyu sai alwalaka ta warware. Yanzu ka je ka sake alwala kuma ka faro dawafi daga farkon ki. In kana cikin dawafi kafin ka kalla kayan uku sai aka tayar da sallah. Sai ka tsaya ne inda kake kabi sallah. In an karasa sallah sai ka ci gaba ka cike sauran ba za ka faro daga farko. Amma in alwala ta warware sai ka faro daga farko. Za ka yi nan raka a wurin maqami Ibrahim saboda Allah ya ce wattakhidhu min maqami Ibrahim musalla. Idan baka samu maqami Ibrahim wurin yayi cinkoso ko ka tambaya baka samu ba ko ka samu wurin yayi cinkoso ba sai ka tsaya kai ta billahi ba. Duk inda kai sallah a cikin masallacin ya alaka. Raka biyu. Ka gama wannan shikenan sai abu na karshe sai abu na uku da za ka je kai. Yanzu ka yi niyya ka yi dawafi. To sai abu na uku shine ka je kai sa'i. Sa'i tsakanin Safa da Marwa. Lokacin da ka bar ɗakin Ka'aba kai gabas kana tafiya. Shi dutsen Safa shine a damanka. Dama da shi za ka faru. Shi manzon Allah ya nufa. Jani ko wajen yana karanta inna Safa wal Marwa min sha'irillah. Faman hajja al baita aw i'tamara fala junaha alayhi an yatawwafa bihima. ومن تطوع خيرا فان الله شاكر عليه يجي كما ابدا بما بدا الله به حسب ما الله في زن فارا ده ابين ده الله يفارا دان ده الله يزول لسافه ان الصفا يفار ان بتن صفا كافن مروه فزام كده سيك فارو ده صفا كافن مروه من ذا الله ابدا بما بدا الله به اذا كنت جيت هاو كان دوتن صفا سيك فكنت تاكن كعبه ان فسو كهانغوشي ان جني يا تاريكا كافن دي نان كعبه تكي babu laifi. Cinkoso ya kare ka baka sami ido biyu da Ka'aba ba babu laifi. Ka je fuskanci tashin Ka'aba. Daga nan sai kai alhamdulillahi wahda a azza junda wa hazama abda wa nasara abda wa hazama al-ahzab wahda la ilaha illallah wahdahu la sharika la yuhyi wa yumiit lahu al-mulk wa lahu al-hamd wa huwa ala kulli shay'in qadir. Idan baka yi wannan jejjerin ba alhamdulillah ka fada ya isa la ilaha illallah wahdahu la sharika la lahu al-mulk wa lahu al-hamd wa ala kulli shay'in qadir wannan wuri ne na addu'a. Sai ka fuskanci takin Ka'aba ka daga hannunka ka roki Allah bukatunka kar ka tsaya kana kokarin dauko wani littafi kana karanta baka san me kake cewa ba. Faɗi da yaranka ya Ubangiji yi mun gafara ya Ubangiji kudin kwangila na da suka makale a Abuja ka fito mun da su ya Ubangiji harkata ta kasuwanci da ta ci kukuye ta tuɗe mun ya Ubangiji ka fi ni sanin ta tuɗe mun walwale ni ita kaje kana karanta wani abu kan kuma ka ce ba. Ka faɗa da Hausa, ka faɗa da Kanuri, ka faɗa da Filatanci, yi da Turanci, Allah na jin yaren kowa. Shi ne mai yaren. Wa min ayatihi khalqu samawati wal ardi wa ikhtilafu alsinatikum wa alwanikum. Yaren na kuma aya ta cikin ayoyin Allah. Sai ka faɗa da yarenka in ba ka jin larabci. Ka nace ka roƙi Ubangiji bukatanka. Kar ka yi ta ka sauka daga wannan wajen ka roƙi gafara. Yau me za ka roƙa wanda ya fi gafara tsada? Ka roƙi gafara. Ka roƙi yafi zunubanka. Sannan kuma sai ka roƙi bukatunka na duniya. Da ka gama sai ka gangara ka tafi dutsen Marwa. Wajen wannan tafiyar ba a karanta ma me za a karanta ba, duk abin da ka ga dama za a karanta ko wani irin zikiri in dai tabbatacce ne da Annabi ko ayar Qur'ani kai ta karantawa ko kai shiru ba kace komai ba duk ba komai. Har sai ka je kan dutsen Marwa sai ka kalli dakin Ka'aba ka sake yin addu'a yadda kai aka. Idan ka dawo kan dutsen Safa kuma ka sake yi, in ka koma ka sake yi, in ka dawo ka sake yi, in ka koma ka sake yi, nawa kenan? Lokacin da ka tashi daga dutsen Safa ka tafi Marwa ka je can ɗaya kenan. Idan ka dawo Safa biyu kenan, in ka koma Marwa uku kenan, in ka dawo Safa huɗu kenan, in ka koma Marwa biyar kenan, in ka dawo Safa shida kenan, in ka koma Marwa bakwai kenan ka ƙare. Kenan za ka fara daga dutsen Safa ka ƙare a ina? A Marwa. Mun taɓa ganin waɗansu alhazai mata wata rana 'yan Najeriya wato sun gaji muka ce me kuke ne suka ce dawafi har ayar sa'ayi sun kasa gamawa. Ashe su idan suka tafi suka je suka dawo ɗaya ke su sake zuwa su ta ga gowon jawo jira su ke ga wurin kuma da tazara sosai yana da tazara daga nan bakin masallacin nan kila zai kusa daga nan zuwa wajen jan sun tuntun na kofar gidan ku suna kwallo ka ga da tazara ce zai kusa ko da kake tambaye dai zai kusa. Kaga da tazara zuwa da dawowa har sai ka wannan su bakwai. To a kan hanyarka ta zuwa da ta dawowa ɗin duka za ka ga wani wuri da aka sanya alamu da fitilu daga sama. A nan an sanya irin green ɗin fitila wato kore irin fluorescent ɗin nan wato an sa kore daga sama kamar latar wurin kamar daga nan zuwa kofar masallacin nan dan gaba ma an saki sawa kore to tsakanin wannan fitulun farko da fitulu na biyu wannan latar ta tsakiya distance din nan na tsakiya ana san kai ta sarrafa a kowane zuwa na ɗayan da na biyan har zuwa na bakwai din in sun koso yayi yawa sai ka tafi da ka saba wannan sarrafa ta wajen tawafi da sanan wajen sa ayi mustahabi ce ba dole ba ce ita ma mustahabin ga maza kadai banda mata a maza ga mata hannun laraba tana fita a guje suna kuma duk ba ce ba jahilci da zaran ka je kan safadin nan na karshe ka kare kenan yanzu ka kare kumara yanzu ka zanto muhalliki na ru'usa kuma mufassiri ko ka aske kanka gaba daya ko kai sai sai duk wanda kai ka gama ka gama shikenan saka ta wasan gidaje ka shirya kayan ka saka gida ka kare kumara wannan ita ce kumara gaba daya aikin kumara ana yin shi ne a nan cikin masallacin na kare niyya da zaka yi daga miƙafi dawafi na ɗakin Ka'aba sa'ayi tsakanin Safa da Marwa shikenan niyya daga miƙafi ko da alwala ko ba da wala za ka yi niyya dawafi dole sai da alwala sa'ayi tsakanin Safa da Marwa ko da alwala ko ba alwala za ka yi sa'ayi tsakanin Safa da Marwa kai ko da mutum mai haila ta je aikin haji sai sa'ayi tsakanin Safa da Marwa ya halaka Aisha ta tambaye Annabi lokacin take cikin al'ada yaya zan yi ga kana dauko harama da aikin haji kuma yaya zan yi yanzu ga jinin al'ada ya zo mun manzo Allah ce if ali ma yas'al al-hajj ghayra an la tatufi bil bayt hatta tatuhuri yake duk abin da mai aikin haji ke yi shi amma ba za ki yi tawafi ba haka ke yi to da kai wannan kada ka rubu mun fara da kai wannan kada ka kare muhallikin rusa ko mutakallim ko kai wannan shike zuwa da zaka yi Madina ba da alaka da umara zuwa Madina kuma ana zuwa ne dan masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah ce ba a daure kaya a je wani wuri dan ziyara ta girmamawa a addinin sai wurare guda masallacin dan Kaaba masallacin na dake Madina da masallacin Quds saboda haka lokacin da ka tafi Madina ka je ne dan masallacin Annabi abinda kake so ka rabota da yin sallah ko da kana sallah cikin masallacin idan ka je masallacin Annabi sallallahu alaihi wasallam wannan kuma zuwan ka masallacin sai baka dama ka zurfi kabarin sa an gane ko to masallacin da zaran ka shiga in ba lokacin sallah ne ka shiga ba za ka yi sallar nafila ne raka'a biyu tahiyatul masjid in za ka yi wannan nafila raka'a dama ka je wurin da ake kira rawza manzo Allah ce tsakanin minbarina da gidana rawzatun min riyadil janna dausayi ne cikin dausayin aljanna rauda din kuma wani yankin wuri ne sananne tsakanin mimbarin da liman ke hutuba da gidan da da gidan Annabi wanda anan ne kuma aka binne shi kenan a nan kabarin sai kike to za ka kafa din wurin ba launin sa an bamma tare da sauran wurin shi ma na duk wanda ka samu ka tambaye shi kace rauda zai nuna maka ko mutum baya jin maka kace rauda zai nuna maka wurin rauda to sai ka je wurin ka kuta ka dan samu kai na dalar ka a biyu a wajen dan ka dace da falalan wannan to an kai wannan ta gama abin da ake wa masallacin Annabi na gaisuwa to yanzu anan gurin sai ka tashi tun daga kusa da kabarin manzon Allah sai ka zagaya sai ka je kusa da kabarin manzon Allah idan ka je ka fuskanci kabarin za ka tsaya ne tsayuwa ta ladabi kamar gashi a gaban ka da rai yadda za ka yi ladabi a gaban ba wai ina nufin ka halar to shi gashi da rai ba abin da nake nufi inda yana da rai a gaban sa za ka tsaya da ladabi to haka wurin kabarin ma ka tsaya da ladabi idan ka tsaya abin da kawai za ka yi assalamu alaikum ya rasulullah أشهد بأنك قد بلغت الرسالة وأديت الأمانة ونصحت الأمة وجاهدت في الله حق جهاده حتى أتاك اليقين. أنا إذا أنت كيف هذا الهجمة؟ سيف يا جباء دائما في قبر أبو بكر الصديق السلام عليك يا أبا بكر. سيف يا جباء السلام عليك يا عمر. في كان هذا الهجمة زيارة سيف في كيف كيف. ولم بقولين الدعاء بني بعد. ذاك أن بدأ أنت جسنا الدعاء وجا. جاهل ما سنا الدعاء وجا. har ma dan suna cewa ina za a kalla ayi addu'a din a kalli kabarin ayi addu'a ko a kalli al-qibla to saboda haka ya kamata a kiyaye wannan kware da wannan wuri ba wurin addu'a bane ba tiranta maka addu'a ba ko ba a san rububuwa ba a san surutu waje shi yasa maza ga malami suka rubuta innal ladzina yaquduna aswatuhum inda rasulillahi bayan sun rubuta latar ko aswatuhum fawqa sawtin nabi saboda haka ba a san surutu a waje da kai wannan kai ziyara suka yi ta sirka ka zirtu wurin da ya fi kowane falla wuri na biyu da za ka ziyarta a cikin Madina kuma sai ka tafi masjidu Quba ka tambaya ina ne masallacin Quba a kai ka manzon Allah ya ce dukkan wanda ya yi alwala daga gidansa yayin masallacin ku bai sallar nafila raka'a biyu za a ba shi ladan kamar yayin Umara. Da aka sai ka garzaya kai alwala daga hotel ɗinka daga masaukin ka ka shiga taxi ka je ka masallacin ku ba kana je ka sallar nafila raka'a biyu ka fito kai. Daga nan gurin sai ina sai ka je shuhada Uhud inda aka binne shahidan da suka yaƙi Uhud mutum 70 din nan. Duk wanda ka tambaya ka ce shuhada zai kai ka wajen. Da ka ce Uhud za a kai ka wajen kuma. Shuhada za a kai ka wajen. Ko ka ce Hamza za a kai ka wajen. Saboda Hamza shi yake tare cikin shuhada Uhud. To shi ma idan an je ziyartar da ake yawa wajen ita ce ziyartar da ake yawa kowace makabarta. Za ka tsaya da ladabi. Wato ba da hayaniya ba. ka yi sallama ga mutane wajen assalamu alaikum dara qaumil mu'minin an gane ku assalamu alaikum dara qaumil mu'minin antum salafuna wa nahdu bil athar wa inna insha Allah bikum lahiqun ko dai daga cikin addu'o'in da suka tabbata wanda sun zo kala kala wajen biyar ko shida an gane ku da ka gama wannan in baka iya wannan addu'a da larabci ba sai ka ce assalamu alaikum wa rahmatullah muna fatan Allah ya ji ganku Allah ya yi muku gafara mu ma insha Allah muna bi ka kalli kabarin ka dauki izina cewa yadda wannan kabarin yake ni ma wata na haka kabarin zai zama tarihi ka dauki izina dan wannan ya saka gyara ayyukanka da ka gama wannan ka gama duk inda ake zuwa ziyara a Madina duk inda ka tafi yanzu ba dai lada ba sai dai ka je dan yawo yawo bude ido ka tafi masallin jinna sai yawo bude ido wani masjidul ijaba da yake kai jahilai suna kai addu'a wai mutum da ijaba suna wajen wannan ana an ta addu'a duk kariya ne wallahi babu ne da wani masajin saba a masallacin Abubakar Umar Usman suna kan duwa duka wani malami yake faɗa mana cewa ba su fi shekara 100 da yi ba wannan masallacin kwana kuma lokacin daular Turkawa daular Usmaniya ta mutanen taki aka yi ba wani masajin saba a cikin musulunci ba wani wanda ya san su amma idan ka ji cewa da yan Shi'a zaman da suke a wurin ya fi zaman da suke a masallacin manzon Allah da dai wajen suna ta kuka kuma a ce wannan masallacin Aliyu ne wancan masallacin Abubakar wancan na Usmanu a hankali ba zai baka ba cewa a zo kamar daidai nan masallacin Arabar gida uku a ce wannan na Usmanu ne wato kowa na jan mutane daban kenan lokacin Abubakar shi kadai ne halifa shi ne imamu shi ne khalifa lokacin Umar shi ma shi kadai ne halifa to ya da Abubakar na halifa a ce ga Umar da masallacinsa daban Usman da masallacinsa daban Ali na kaga hankali yawan zai tsaya kuma lokacin da su suke halifofi ma shi wannan wurin nesa yake da garin Madina dan yana bayan dutsen Sila nesa yake da garin Madina yanzu ne Madina da ta girma ta girma har ta kawo gari ya zama waje to waɗannan wuraren kaɗai yake kai ziyara amma wallahi mutanen mu sai a wahalar da su musamman irin ƴan taxi da can gurin da irin waye na can gurin sai su jami su alhaji ziyara ta ce ziyara kike sai auna ka baya so yake yi yawo da kai dan dadewar da zai yi ita zai samu kuɗi da yawa to kuma duk inda yaje duk inda aka ga wani dan gidan ruwa sai ce fatiha fatiha ita da gaduwa gidan ruwa yana ba da yin aka ga wani tsohon kango na wani ba kauye sai a je ka wajen wani ba kauye ne wanda bi ne ne sai tashi ba wani sabi a wajen ba sai yana mai ce fatiha fatiha sai ta fatiha duk inda aka ga kun gane waɗannan wuraren waɗannan wurare masallacin annabi da ke Madina da masallacin Quba da shuhada'u kabarin shahidai tangin dundutsen Uhudu nan ne wuraren ziyara can makabarta ce da makabarta ana zartanta ya halatta kuma ka je ka zirci makabartar Zarqar wanda take kusa da masallacin manzon Allah Baqi al-Zarqar wato makabarta ta Baqi al-Zarqar manzon Allah ya kasance yana zuwa ya kai ziyara wajen yayi addu'a ga mutanen wajen to daga nan ka gama ziyara duk inda ka je sai dai ka je dan yawo in ka je dan yawo ba da nufin ibada ba wannan kaga ba ka da wani laifin komai ya halatta kai yawo amma in ka je da niyyar ibada wani masallacin ijaba wani masallacin waye wani masallacin Abu Zarri da Bari wani masallacin waye duk rudani ne ba wani bambanci da nan masallaci inda yake kenan Allah ba su da wani bambanci na'am ba iya kan cewa mutum inda zai shiga ba kofar Ka'aba duk wanda ka samu damar shiga ta shiga cikin manzon Allah ya shiga ta babu bani sai ba ko wata kofa makamantar haka amma yanzu ba za ka iya gane ta ba sai da an yi alamomi na kofofin sun sanya sunaye amma ba za ka iya tabbatar cewa wanda ya shiga kofar da manzon Allah ya shiga kuma dan ya shiga ta wannan kofar bai nuna in ka shiga ta sauran kofofi ba zai bi halatta ba ta duk inda ka shiga Ka'aba ya halatta ya rage mata shin mata sa zurtan kabari ko ba sa zurtan kabari saboda nan sun je ana ware lokuta guda biyu na ziyartar mata a Madina, bayan sallar asubahi da kuma bayan azhar kafin asar, irin wajen karfe 2:30 zuwa 3, suna ware lokaci su rufe kabarin manzon Allah su kewaye, banda mata ba wanda ke shiga wajen. To kuma mata, in kun je ziyarar za ku yi kenan. To da kai namiji da kai mace da kuka je kuka yi ziyarar nan, ziyarar nan sau ɗaya ta biya, banda nan duk lokacin da kake ga masallacin Annabi kai sallah shine yafi muhimmanci sama da ziyarta. Har ma Imam Malik ibn Anas da Abdullahi ibn Umar an ruwaito magana makamancin wannan, daga inda suke cewa in ka shiga masallacin Annabi kai sallah nafila raka'a biyu, a ciki kana yin salati kana yin sallama ga Annabi, kenan ba sai ka tashi kuma ka je wajen kabarinsa ba. An fahimta ku? Wato inda za ka shiga a cikin tahiyya ba kana cewa Allahumma salli ala Muhammad, ba kana cewa assalamu alayka ayyuhan nabiyyu ko assalamu ala nabiyyi wa rahmatullahi wa barakatuhu assalamu alayna wa ala man ashhadu an la ilaha illa Allah Allahumma salli ala Muhammad. Idan ka je wurin mai zaki sallama, to kuma idan ga kai zaka yi cikin sallah, to kuma dukkan ibada wadda ake yin ta a cikin sallah kuma ake yin ta a wajen sallah, yin ta a cikin sallah ya fi lada sama da yin ta a wajen sallah. Ka karatu Qur'an kana yi wajen sallah, yi cikin sallah ya fi lada sama da yin ta wajen sallah. Shi ne fiqhu Imam Malik, Imam Darul Hijra. Ina fatan kun fahimci wannan. To idan aka yi wannan shike, na riga an gama umara, an gama ziyara, shike mun suka yi suka kasuwa su yi sayayya, laisa alaikum junahun an tabta gofar lam min rabbikum, ya halatta ku nemo fadalan ubangijin ku, ka sayo abin da ake bukata a nan ka zo dan ka tsiri, ba babu wani laifi. An gane ku? To ku yi hakuri in mun tsawaita a nan gudun nan ya zanto buzurin masu umara wanda ba su riga sun tafi ba ko? Allahumma amin. Manzon Allah ya ce Allahumma arhamil muhallikin hazuwa. Saboda haka ya roƙawa masu aski wato rahama kafin ya roƙawa waɗanda suke masu sai hasu. Sannan kuma ku sani, yin aski ka aske kanka takas a cikin aikin haji ko umara ne yake a matsayin ibada, amma a rayuwa ta yau da gobe ba wanda yake ka aski kanka. Hasali ma alama sai fi 'yan bida su ne kawali. Manzon Allah ya ce za a zanta da kai takas. An gane ko? Shi ne cewa Usman bin Fodiyo ke faɗa cikin littafinsa, wai ga kowa yana cikin tafa yanzu ita da su ne kukar saura. Cewa Usman ya faɗa cikin littafinsa Ihya'us Sunna wa Itimadul Bid'a, ya ce ash-sha'ru fi ra'si dina wa tarkuhu sunna wa halquhu bid'atun wa halatun madhmuma. Yace gashi aka ado ne, bari shi sunna ne, yace aske shi ko bid'a ce. Haka sai Usman ya faɗa, ku duba cikin Ihya'us Sunna da Itimadul Bid'a. Da haka in ka je aikin haji aski ibada ne, amma kana zaune zaman gida wannan, in kana da wani uzuri ka shiga police an ce kana training sai ka yi kulkulu, misali kana da amo sani aka, kana da wani matsanancin ciwon kai aka, ka ji wani rauni aka, sai kai aski idan wannan, to wannan larura ce. Amma in ba haka ba so ake ka sai sai ka gyara kanka kai ado, haka ake bukata. Musulmi ana so ya zama dan gaye, kare zama kazani, kare zanto hanci da tsono, kare zanto ido da kwanta, kare zanto da farce ta kotako, kare zanto gashi a harjiji, a'a ya zanto kare zanto baki daga jajaya ya ala, duk wannan kazanta ce. To ake ya zama tsaftatacce, haka ake bukatar musulmi. An ce wasu ya baka fatahir, aka ce manzon Allah wa rabbaka fakabbir, wasu ya baka fatahir wa rujza fahjur, ya samu at-taharatul ma'nawiyya wa at-taharatul hissiyya sallallahu alaihi wa sallam. Allati wato muhallikin ru'usakum muqassirin la taqafuna fa alima ma lam ta'lam, da haka Allah ya san abin da ba ku sani ba. Fa ja'ala min duni zalika fathan qariba, kafin ku je ku yi wannan askin ku yi umara, muhallikin wa muqassirin fa ja'ala min duni zalika, kafin hakan sai ya sanya fathan qariba, wani budi na kusa shine sulhul hudaybiyya, kafin a zo ai wannan daga baya, kafin ku zanto muhallikin din, kafin ku zanto muqassirin fa ja'ala min duni zalika fathan qariba. Huwa alladhi arsala rasulahu bil huda, ubangiji shine wanda ya aiko manzansa da shari'a, wa dinil haqqi, da addinin gaskiya, li yuzhirahu ala ad-din kulli, dan ya dora shi akan dukkan sauran addinai, dan ya fifita shi akan dukkan sauran addinai, shine li yuzhirahu, dan ya rinjaye da shi, ala ad-din kulli, akan dukkan dangin addinai, wa kafa billahi shahida, ubangiji ta'ala ya zama shaida. Kafa din nan ba fi'li madhi bane ba, billahi lafzul jalala din nan shine fa'il مرفوع بضمة مقدرة في آخره منع من ظهورها اشتغال المحل بحركه حرف جر الزائد شهيدا من في ذنب توحيد التمييز كوبا كوبا وكفى بالله شهيدا للي الله يا في ذنب شهيدا كما شهيدا الله تبقى قوة في جرمه قل أي شيء أكبر شهادة قل الله شهيد بيني وبينكم وأوهي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ وكفى بالله شهيدا الله يا شهيدا في الله شهيدا
محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا إيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على صوته يعجب الضراء ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما
Allah ya ce Muhammadur Rasulullah lalle Muhammad manzon Allah ne tsira da amincin Allah tabbata gare shi wallazina ma'ahu wadanda suke tare da shi suka yi imani da shi ashidda'u 'alal kuffari ruhama'u bainahum zaka ga suna tsanantawa kafirai amma masu jin kai ne a tsakaninsu kamar da Allah ya ce a'izzati azillatin 'alal mu'minin a'izzatin 'alal kafirin wato dai yake da wannan ashidda'u 'alal kuffar masu tsananta ma kafirai ne amma kuma ruhama bainahum masu jin kai a tsakaninsu da juna to wani irin kafirai ake tsanantawa su kafirai iri biyu ne akwai kafirai waɗanda kuna yaki da su ba wani yarjejeniyar zaman lafiya da su to irin waɗannan lallai akwai buƙatar tsanantawa da tsananta su tunda su ma in sun kyale ku ba za su ji muku in sun kama ku ba za su ji muku daɗi ba dan Allah ce in yaskafukum yakulu lakum a'da wa yabsutu ilaykum aydiyahum wa alsinatahum bisu wa waddu law takfurun in dai sun damke ku sun kama ku to za su zama manyan abokanan adawa a gare ku za su shimfida hannunsu a kanku wajen kisa wajen yi muku ta'addanci za su shimfida harshensu a kanku wajen zarginku wajen zaginku wajen muku kage da ba'a da cin mutunci to irin waɗannan kafirin wanda kuke irin wannan da su to su ne meye amfanin kuma ku sauƙaƙa musu amma kafirai irin na biyu waɗanda suna nan kafirai ne ko yahudawa ne ko kirista ne ko ma wani irin nau'in kafirai ne amma kuna zaman lafiya da su kuna da alaƙa mai kyau da su to irin wannan ba za a tsananta musu ba tausasa musu mu'amala ma ya fi jawo su cikin addinin musulunci sama da tsananta musu saboda idan ka tsananta din sai su ɗauka kamar koyarwar addininka babu sauƙi tsanani ne da kai kuma koyarwar addininka akwai sauƙi a ciki shi yasa ya so da dama manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tausasawa da dama daga cikin kafirai wajen mu'amala dan ya jawo su zuwa ga addinin musulunci ga misali guda biyu misali na farko daga cikin waɗanda annabi ya tausasawa ta yi musu amfani manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ne ya yada zango a wani wuri a cikin tafiyar da yake da sahabbansa bayan an farka da safe sai aka tashi ana neman ruwa aka nemi ruwa ba a samu ba wadan suka yi taimama wadan suka yi kaza wadan suka yi kaza aka yi sallah manzo Allah ya ce a leko a kusa ko za a sabu ruwa ya tura wadan su sahabbai suna tafiya sai ga wata dattijuwa tana kan raƙumi ga talakan ruwa ta tare da ita suka ce baiwar Allah ina kika samu ruwa suka ce ruwa ai rabona da inda dauko ruwan nan tun jiya kiwar haka ga su da talaka take da ruwa suka ce to zaki mun wata alfarma ba za mu bar shi ki tafi sai mun kai ki wurin shugaban mu to suna bukatar ruwa guzurin su ya kare da ruwa ga sarka take da ruwa amma kar su kwace manzon Allah ko bai sa aiki sai aka zo da ita wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai manzon Allah ya ce a kwantar da rakuma a kwantar da rakuma aka ɗebi ruwa daga cikin sarka wanda yake son ruwa wake dinki ruwa ce gani manzon Allah ya bashi waye zai wanka ce gani manzon Allah ya bashi waye zai alwala mu ce har duk aka tayar da kowa ruwan yana nan yadda yake bai kare ko kofi dai bai zuba. Sai manzon Allah ya tunfada mayafansa sai ya ce to bismillah, sai wannan ya kawo sa'i guda da dabino, sai wancan ya kawo suku, sai wancan ya kawo gusasshen nama, sai wancan ya kawo kilifi, aka tara cikin gado. Sai manzon Allah ya daure mata, ya daura ta akan rakuminta, ya dauki wannan abu ya daura a gaban shi, kin ga ruwanki ne yadda yake, ba dauke komai ba, ga wannan komai bai. Sadar da ya tafi ta kama hanyar da ruci, mutanen ta sun ga shi ruwa da dawa ba har sun fito neman ta. Sai ga baiwar Allah, ina jika tsaya mana ta neman ki. Tace na dawo daga wajen wanda yake kyautar da bayan tsoron talauci. Sai ya ba manzon Allah bisa ga yaban kyautarsa, sannan sai ta fi da wannan abu, sai ta kawo mutanen ta ta nuna musu. Daga nan gurin sai manzon Allah ya isara ga mutanen wannan garin, in sahabbai sun kai korar yaƙi sauran ƙauyuka, in sun zo garin da wannan tsohon take sai su kewaye ba za su yi ba. Sai wannan tsohon ta kare mutanen ta, suke fa ina jin fa saboda ni ne duk ake mana wannan karamin. To tunda ko an yi wannan karamcin mai zai hana musu ga musulunci gaba ɗaya, da taro mutane su fita zo gaban manzon Allah suka musulunta. A ce kada ba koyi dakewa kafirai sanani ba. Misali na biyu, yaro ne gidan manzon Allah, ba Yahude ne yaro, yana cikin masu yiwa manzon Allah hidima. Kwana biyu manzon Allah bai ganshi ba, sai aka ga bai da lafiya yana yana gida. Sai manzon Allah ya tafi je ta masa ziyara. Me za ka ce a ce yau ga wani cook a gaban house mai dafa abinci bai da lafiya, kawai su kilomita 50 daga nan da birnin Maiduguri, kawai sai a ga ga gauna da jiniya ya je dubo shi, dan Allah wani irin tasiri zai. To kan kwatanta wannan, ka kwatanta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da wannan Yahuda, yaya iyayensa za su ji? Khatamun nabiyina wa imamul mursalin ya zo da zirfi kansu a gida, a yanzu a sajadar mai suke, in kana da wani yaro a gidanka ko kana da mai kyau a gidanka, ta je kauye an mutu mutuwa an mutu mai, sai dai ta aika ko ka ba ka kudin mota, amma ko ba za ka ji ba, wanda zuwan yana da tasiri. Manzon Allah zai da kansa gidan ya je kai da yara, ya ce ya zo ne duba yara. Bayan ya duba yaran ya faɗa masa maganganu masu daɗi, sai yake cewa me zai hana ka musulunta, ga shi yanzu kana cikin wannan ciwo, kila ka tashi kila ba ka tashi ba. Karɓi musulunci mana, sai yaron ya kalli mahaifinsa sai kalli manzon Allah. Manzon Allah ya ce kai musulunci ba komai. Sai ya kalli mahaifinsa ya kalli manzon Allah, sai mahaifinsa ya ce ate abal qasim, an tawa baban qasim ba ku. Sai yaron ya ce ashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah. Manzon Allah ya tashi ta dade riga sanata alhamdulillahi alladhi najjahu min an-nar, ya goyi tabbata ga ubangijin da ya samu da shi daga wuta. Wannan kwantar da yake tashi ba alimin zai je shiga aljanna ko sallah ɗaya bai taɓa yi ba, kalmar shahada za ta kai. Dan saboda haka ashe tsanani ba koyaushe ne ake tsanani ba, akwai sauƙi ƙwarai da gaske. Ashe yanzu in aka ce akwai ziyara asibitoci marasa lafiya, ashe annabinmu ne ya fara yi kafin wani ya fara, to dan me yanzu ba mai muka kyale waɗansu suna yi? Idan aka ce akwai ziyara gidajen kurkuku, mu ya kamata mu fara yi? Dan kurkuku ya zama wulaƙantacce? Zama kurkuku ba mai da mutum wulaƙanci, nawa aka ɗaure a kurkuku saboda ya tafi rago ɗaya, saboda ya tafi akuya an ɗaure shi shekara goma, adalci ake masa ko zalunci? Nawa ne saboda an yi tanya ya ɗauki malam malam ko dabba babu aka zata jefa shi kurkuku? Alƙali ya manta da shi ila ajalin gairi musamman, zai zauna kurkuku zuwa lokacin da ba a san ƙarshensa ba, duk ba zaluntarsa aka yi ba? To ai sai a je a same su, inda zaman kurkuku gaskanci ne Annabi Yusuf zai zauna ciki. Amma ce rabbi sijnu ahabbu ilayya mimma yad'unani ilayhi wa illa tasrif anni kaydahunna asbu ilayhinna wa akun min al-jahilin. Roƙon Allah ya aske shi kurkuku, a je a kai musu ziyara, a kai musu abinci, a kai musu tufafin sallah, a kai musu magani, a kai musu menene, duk wannan daga cikin abubuwan da ya kamata mu rinka yi, musamman goma ƙarshen na Ramadan mu rinka yi. Alhamdulillah, tafsirin da muke yi da mata wanda jiya muka rufe, sun shirya wani taimako a tsakanin su, yanzu za su kai ziyara asibiti ranar Litinin mai zuwa. Na ba su shawaran su kai ziyara musamman ɓangaren mata masu yoyon fitsari, saboda su ga irin wahalar da ‘yan uwansu mata su masu cutar yoyon fitsari. Za su kai kuma ziyara ɓangaren da duk mace take kwance, su ga wane marasa lafiyar da za su taimakawa, mai za su yi musu, mai jakan riga ta bayar, mai kuɗi ya bayar, mai kayan abinci ya bayar, su ma su ji jama'a ne. Rahamar da ke sauka cikin Ramadan su ma ta same su tun daga nan. Ya za mu kyale mata su wuce mu, ba mu yi wani matsiwa. Mu ya kamata a ce duk muna yin wannan ya sau da dama mutum zai shiga cikin musulunci saboda rahamar ka kafin kai tsanani. Amma galibi samarin mu waɗansu sai suka ɗauka tsanani, ba waɗannan ba haka kafirai, har ɗan uwansu mummuni ma tsanani za su mata. Wallahi akwai waɗansu sun ɗauka addinin a zafi kawai, ko sallah mu ce ki assalamu alaikum. Salamu alaikum. Saboda addini kawai ƙarfi yake. Fuskar mutum ba annuri ba ya iya sakin fuska. Wai ya yi murmushi ma kaman ba addini ba ne ba. Karanta sirar sahabbai. Karanta sirar sahabbai hadisi ya tabbata wani daga cikinsu ke ruwaito cewa kanu ya taba da bona bilbil sai. A cikin masallaci wani lokaci za a ga wannan ya jefo wannan da kankana wannan ya jefo wannan da kankana ko a wajen masallaci ko a gindin dukiya yace wa amma idza azama al'amru fa kanu humur rijal idan al'amari na gaske ne za a yi jihadi to sune mataka amma tsakanin su zina ga wannan ya jefo wannan da kankana wannan yawa wannan wargi wannan ya gaishe wannan gida na zo ka ci abinci rahama amma mu samarin mu wadansu zafi ko sanani shi zafi a koyin da ya dace kuma sanya koyin da ya dace kowanne suka lura da ya dace da haka karwane ya ce a fiddawo alal kufari kawalan wahidan fi kulli makani idan ne a fiddawo alal kufari sahabbai amma akwai wuraren da kuma suke zamantowa masu kautata al'amura isa Allah ke ce da manzon Allah fa bima rahmatin minallahi linta lahum walau kunta fadzan ghaliz alqalbi lam faddu min hawlik fa'fu anhum wa tadfir lahum wa ta'witu wa yasu man Allah ke ce da annabi fa'fu anhum dake واستغفر لهم بيكن وشاورهم في الامر سو ايسو cikin duddune na ko wanda ya fa annabi hankali amma ka ce ne mushawara su tare da cewa shine mafi hankalin masu hankali duk wannan darasi ne da ya kamata mu dauka muhammadur rasulullah wallazina ma'ahu fid-da'u 'alal kuffari wadanda suke tare da shi masu tsanani ne da kafirai ruhama'u bainahum masu jinkaya tsakanin su da juna تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا تراهم ذاك كان سوسو صحابي دنن ركعا سنا ركوعي سجدا سنا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سنا نيمن فلل الله سنا نيمن يدن ubangiji ta'ala ba wanda suke nema da ayyukan sai ubangiji ta'ala ka yaba musu ka kushe musu duk bai dame su ba kace sun yi daidai kace ba daidai ba duk bai dame su ba wallahi akwai lokacin zaka zo ka dauko aiki kaman nagari a zahirin sa aiki nagari amma sun ce da ya kawata maka wani abu kana son yabo ko kana son ka ka turfasa ko kana son ka ka matsanta ko kana son ka ka burge da maganar turfasawa ta zo burgewa ta zo sai aikin gaba ɗaya ne saboda haka dole ne sai mun tsantsanta niyyar tsakanin mu da Allah cikin dukkanin ayyukan kada mu yi dan mu burge kada mu yi kuma dan mu ba wani haushi da akwai wanda zai wani abu dan ya baka haushi ba bambanci tsakanin wanda ya dan ya burge ka da wanda ya dan ya baka haushi ko kafir kasa na wa'azi mai zafi dan mune ji haushi to ba ta da ladawa dan ubangiji dan niyyar da take kai dan ji haushi amma ta dan ya fahimta sai ya buƙata mu ladawa ko da bai fahimta ba domin inna mal amal dunyan wa inna mal kulli imrin ma nawa wannan shi ya kamata ko don lokaci mu kalla ina jaddada mana wannan wallahi saboda matsalar mu a mu nan Najeriya ta arewa duk wanda yake fita da'awa kauye ya rinka shiga ya rinka samun dattijai ɗan shekara 50 wanda suke magozanci ko suke kirista ya ji bayanin da za su ba shi game da waɗansu daga cikin mu alayyar galibin me yasa kake ganin kiristan arewa sun fi tsananin kiyayya gare mu sama da kiristan kudu da katafawa da tsayawa da waye da ɗan sauran zare da waye sun fi tsananin kiyayya gare mu sama da kace bayaraban kirista ko inyamarin kirista ko ba haka ba saboda me saboda waɗannan ba su takuɗu da mu sosai ba irin yadda wannan suka takuɗu da mu su waɗannan muna tare tun fil azaltun kafin bature yazo ana tare da su waɗannan ko bature ne yazo ya haɗa kanmu a matsayin Najeriya kafin Najeriya ta zama Najeriya ba abin da ya haɗa mu da shi to saboda haka mun haɗu ne bayan muna cin gashin kanmu su ma suna cin gashin kansu amma waɗannan ko suna tare da kakanninmu da iyayenmu tun fil azal to an samu da dama daga cikin waɗansu sarakuna ban ce duka ba wannan suka rinka zaluntar waɗannan suka rinka zaluntar su kuna ina wani daga cikin su a Jos yake cewa Bahaushe ya bai ma iyayen mu dusa iyayen mu za su zo gari a ba su dawa su kasa a ba su masara su kasa su surfa sai mu ba su kayar mu dauki da sirri mu tafi da ita mu je mu ci mu kuma sai mun ba iyayen su kuwa wannan abin da suke faɗa wannan gabar da kuke ganin suke yi wato asalin ta guda biyu ce abu na farko akwai zaluncin da waɗansu daga cikin mu suka yi musu ba mu duka ne muka zalunce su amma ba a kore wannan zalunci wannan waɗansu cikin sarakuna ne cikin masu kuɗi ne cikin gama garin mutane ne shigowa gari za su yi da rigar ganye da ganye a jikin su tunda babu tufafi inda suka zauna ma sai an ji an zuba wajen ruwa a rinka musu ana watsa musu ruwa ana kore su a yi maka a jawo su a shigar da su cikin addinin musulunci. Dukaga wannan wulakancin da waɗansu suka yi, ko rasuran da waɗansu daga cikinmu suka yi, ina ƙara jaddada waɗansu daga cikinmu ba mu duka ba tabbas sun yi wannan kuskuren. To sai jawo wannan gaba tana nan a zuciyar su. Ana cikin haka sai Bature ya zo. Da Bature ya zo na da aƙida ta juyin ta mulkin mallaka. Aƙidar mulkin mallaka da ya zo sun fada ta ya mulki ƙasar sama da shekara 100 yana mulkin mallaka sa. To duk inda Bature zai tashi ya ba ku ƴanci kafin ya tashi sai ya dasa wani timing bomb ɗinsa. Wata al-qunbulatul mawquta. Wani bomb wanda an masa ƙa'idar lokacin tashi. Ko remote control ɗin na wajensu lokacin da duk suke so ya tashi za su danna ya tashi. Da suka shigo su ga haka sai suka ribi tutar da mutanen suka sasu kiristanci. Amma da su koyar da su ko abin da ke cikin kiristancin sai kawai abin da ake nuna musu. Hausa Fulani sun danne ku, Kanuri sun danne ku, sun mayar da ku bayi. Yanzu suka duba sai su ga wani lokacin akwai biri ya yi mara waɗansu kan daga cikin iyayen an cuce su. To saboda haka tun suna yara a cikin abin da ake dasa musu kenan tsiriyar ba wai asalin koyarwar mai yi addinin kiristanci ba. Ka je kowane so suka gani magana sai su sanada, yawwa sanada faɗa, rigima, hayaniya, ya za a kawo cikar, amma ba asalin yaya za a yi a zauna lafiya ba. Wannan sharrin shi kawai ake dasa musu. To kuma ya dace da kuma an samu rashin kirkin waɗansu daga cikinmu. To kuma sai aka sake zuwa yanzu kuma a zamanantan muna tafiya. Sai su ga ba bambanci idan sun shiga soja ko ƴan sanda ko siyasa tsakanin mu ƴan siyasar musulmi da su ƴan siyasar su arna. Tsakanin ƴan sandan musulmi da ƴan sandan su arna. Da sojojin su musulmi da sojojin mu arna. Duk da mai sun wuri kan giyar ɗaya ne. Wurin zanar ɗaya ne. Wurin fasikancin ɗaya ne. Sai su ga to in sun shiga musulunci me za su canja. Yau fa 'yan cikin gida ce kenan ko? Dan idan baka gane shi ta ba za ka iya maganin ta. To su abin da basu gane ba wannan cuta da waɗansu suka yi musu kar su ɗauka dukanmu ne muka cuce su. Ai ko ƙane na ya mare ka kada mu da ni ka mare ne dan Allah ka yi zalunci ko ka yi adalci. Zalunci kai sai ka nemi wanda ya mare ka kuma ka dallara masa. Ko ɗana ya mare ka ko mahaifina ya mare ka inda ya kalli sai ka ce mahaifinka bai kyauta ba ya mare ni amma kai ko baka taɓa mare na ba. To abin da so ka ta ganewa kenan. To amma kamar yadda na faɗa Turawan mulkin mallaka sun riga sun dasa sharri. In suna son su tayar da rigima don su cimma manufar su ta siyasa a tayar da mulkin mallaka sai su haɗa mu faɗa sai su samu wannan cimma manufar. Shi yasa babu wata ƙasa da ba ta rikicin kan iyaka tsakanin ta da uwarta. Ga nan bakasi tsakanin mu da mutanen kamar. Turawan mulkin mallaka aka yi wani rabe rabe nan wurin ko kamar ko Najeriya. Haka tsakanin mu da daidai da kusurin mana da rikicin kan iyaka da ita. Haka tsakanin Chadi da kuma Niger suna da rikicin kan iyaka. Haka tsakanin Ghana da kuma Togo suna da rikicin kan iyaka. Tsakanin Saudiya da Yemen suna da rikicin kan iyaka. Tsakanin ko ina sai da Turawan mulkin mallaka suka dasa wannan. Ko gaba ta kabilanci ko ta bambancin addini ko kuma ta abin nan dan idan sun so mu cimma manufarsu ta siyasa sai su iza mutane sai su yi faɗa din. In sun yi wani makami suna so su jarraba shi sai su haɗa mu faɗa shikenan sai su zo wanda suke kaza ne a sayar musu da makami kaza wanda sai kirista ne a ba su kyauta sai su gane ƙarfin makamin su a tsakanin mu. To kaga da dama daga cikin kirista ba sa gane wannan. Su can Turawa suna gwada ƙarfin makamin su a tsakanin mu dan inda Bature addinin kiristancin sa na gaske ne dan Allah ya kamata Baturen Afirka ta Kudu ya gallaza wa bakin fatan Afirka ta Kudu tare da cewa Baturen Afirka ta Kudu kirista ne bakin fatan ma kirista ne. Ya kamata Baturen Amurka ya rinka nuna wa Black na Amerika bambancin launin fata a rinka musu ana harbewa da bindiga tare da cewa Black din kirista ne ko jajayen ma kirista ne. A shi suna da aƙida su ta mulkin mallaka amma suka riƙe wannan cross a hannu don su yaudara mutane da shi. Kuma suka zo suka kawo wannan gurin suka dasa mana wannan gabar muke rikici muke hayaniya da juna. Masu yi dan Allah ɗin in kaɗan ne wanda za ka ce wai koyarwar addinin Kirista ya ɗauka tsantsarsa. Sun kowane ɗari ba shi da zai ɗaga maka hannu guda ba. Yau wai kan ma ba shi da kai. Abin da ya sani magana ce ta rikici. Kowane sun su tara mutanensu. Ko a Jos, ko a Kano, ko a Maiduguri, ko a Inani. Magana ce ta tashin hankali. Amma sun manta da duk wanda suke sa su tashin hankalin in za a tashin hankalin lokacin da za a kone gidan ka ba ta. Ko wani abu da mutane ba sa gane ba shine shi rikici idan aka ce ya tashi ba a san mafi tuwo ba sai ne lokacin da aka yi rikicin Biafra muka ai bamu da wayo su sai a lokacin ne da ire-ire na waɗanda suke yara babu da wayo su sai amma dai abinda masana wannan lokacin suke cewa duk duniya gaba daya ta bai wa ujuku nasara duk kokarin din da zaka yi na kokarin din wayo zai ta nasara da wani hasashe da zaka yi ujuku zaka ba nasara amma daga ƙarshe kuma aka ci nasara aka ana san mutu to ba sai biya ta kare Isra'il tana tare da ujuku a wani ne America tana tare da shi Russia tana tare da shi anan Africa Sudan din yana ne a Tanzania tana tare da shi kowa na tare da shi ga teku ga ina ne zai iya kawo makami sanan zai iya me gane yake cikin wata biyu ya gama da nan gurin gaba daya amma bai faru to wannan ya kamata kirista ta gane sai su nemi zaman lafiya sai mu nemi zaman lafiya sai a tattauna mu mu faɗi yaya addinin mu yake a Qur'anin ta hadisance su su faɗi yaya na cikin sai a biyo mai saurari alƙalanci ya zaba ya gani ko ba haka bane ba to wannan shine abin da ya kamata dan haka kiran da nake yi da ƴan uwana musulmi shine lalle mu bayar da koyarwar addini cikin maganganun mu da ayyukan cikin maganganun mu da ayyukan mu zama masu gaskiya mu zanto masu riƙon amana mu zanto ba masu kabilanci ba kabilanci na cutar da manzon Allah yake da kabilanci wani yake da uha fa inna amuntuka dukkan wanda ya musulmi da uwanka ne amma kar ka dauka dan kana Bahaushe ko dan kana Kanuri ko in zama Qurayshawa sauran kuma yayi sun zama wata sirri da kuma ba haka bane ba addinin musulunci na wanda yake ba dan mun gada bane ba mun gada cikin addini duk wanda ke gana mu muka gada jahili ne bai san me yake ba addini wanda ya rike shi yayi kalmar shahada yayi kalmar shahada yanzu kafin magariba yayi magariba ya fadi ya mutu zai shiga aljanna ko bai shiga ba saboda haka ba ni dan mun gada bane ba wallazina ba huwa shiddaw al kuffar wa ma bainahum tarahum rukkan sujadan yaftaguna fadlan min allah wa ridwana timamun fi wujuhihim alamumun suna nan a cikin fuskokin su min athar sujudi na gurbin sujada wato za a gansu alamar tawadu ta sarbi shi yasa aka ce za a gansu wato fuska suna da bushasha sakin fuska dan kiyamul layl na koya musu sakin fuska tsakanin su da yan uwan sa mummuni ba a ganin su da duhun fuska ba a ganin su da yawan bacin rai shine bin asar sujud din wadan suna fassara shi da cewa shine baki da ake gani a dan gurin sujuda ba wannan bane ba dan wadan suna zuwa su je samu bakin tukunya su dan goga wai su ma su yi mamun biyu jirgin min asar sujud wallahi baka cikin su zalika masaluhum fi tawrati wannan ita ce siffar su a cikin at-taura wa masaluhum fil injili ita ce siffar su cikin lijila ma'ana sahabban annabi cewa a tidawa al kufari ruhama bainahum ruk'an sujudan yamtaguna fadlan min allah timahum fi wujuhihim wannan siffofin da aka ambata anan haka suke cikin at-taura haka suke cikin lijila kaga fannin sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yadda aka yi bushara da annabi cikin at-taura da lijila haka aka kawo siffofin sahabban su cikin at-taura da lijila bi sifatihi llahi bi asma'ihi siffofin su ba sunayen su ba kazar'in akhraj sat'ahu ga misali da Allah zai buga kazar'in kamar wata shuka ce kamar da ce ne akhraj sat'ahu da ya fitar da tsiran sa fa azarhu sai tsiran ya karfi fikuwar da ta abin nufi lokacin da ta je kai ramin shuka za ta shuka dawa da masara da kuma wake ɗaya ɗaya take zubawa ko kuma da yawa da yawa ko shinkafa ba wata kuɗi ba haka idan ta zo gero da yawa kuke watsawa idan ka tashi idan shukar ta fito lokacin da take fitowa ba za ka ga ga guda ɗaya wanda fa kowace tsowa take ga kuma yan kanana a gefe na tsakiyar shi ne zar na gefen da gefen shi ne shafa hudu ku sa mata duk sunan da za ku sa mata shi ne shafa dan shi wannan shi ke karfafan na tsakiya ɗin kun gane ko ka zar'in kamar da ke ne akhara da shafa hudu shi ma ya tsirar da shukarka ko tsiransa da ke gefa da shi da ke gefe sa fa azarahu sai wannan abin da ke gefe din sai ya karfafi da shan na tsakiya fa taglaza sai ya kauri shi da shan na tsakiya fa tawa yadda ya daita ala suqihi akan sandarsa ya ujibu zurra'a sai da yake burge manoma kun gane misali to wannan sandar ta tsakiya babbar ita ce annabi wannan shuka ta gefe da gefe su ne sahabban ina ba za ku yi ta ina ba za ku yi ta wannan shi ne misalin annabi da sahabbai ɗin kazar in akhraj shatr da ke na tsakiya wanda ya fitar da rassa wadansu na safara shatr da cewa rassa da reshe yana karfafa bishiya wadansu na fassara shi da yan tsiro na ƙasa wanda ke karfafa babban na tsakiya wanda shi ne zai jijiya a ƙasa ya zanto yayi gofa, yayi kara, yayi sanda. An gane ku da karfin waɗannan ne, shi yasa manomi a karon farko baya kula su, amma bayan wannan din ya girma yana bukatun kuma a dan rage su, ko ba haka ba? Dan su ne suke karfafan sa fastaqalla fastawa ala suqi yujibu zurra'a, saboda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya kaddaro sahabbai su karfafe shi yayi karfin da ya isar da musulunci, shi ne yujibu zurra'a. Sai Allah ya ce li yajiza bihimul kuffar, dan nan muka ba shukar da ka sani ta shuka ake nufi ba, ba reshen da ka sani na reshe ake nufi ba, li yajiza bihim annabi sahabbai kina, dan Allah ya fusatar da al kuffar kafirai bihim da su suwa kina susa. Da wannan Imam Malik Imam Tarihi da yake duk wanda baya yake jin haushin sahabbai a zuciyarsa yace kafiri ne, tunda Allah ya ce li yajiza bihimul kuffar kafirai da zai haushi. Kun gane fikihun? Imam al-Qurtubi yace wallahi mun yi baya'a, wannan fikihu ne mai karfi, duk wanda baya son sahabban annabi lalle ana jin tsoron zai zama cikin kafir. Allah ta lege da bihun kufa, wa'adallahu alladhina amanu wa amilu as-salihati minhum maghfiratan wa ajran azima, Allah ya yi alƙawli ga mummunai waɗanda suka yi imani suka yi aiki na gare, minhum cikin su maghfiratan, Allah ya musu alƙawlin gafara, ya musu alƙawli na gafara, wa ajran azima da lada mai girman gaske. Jama'a kamar da kuka ga kuka sani, yau 20 ga wata, gobe ake sa ran 21, wannan dare za mu fita da ran 21 kenan, dan haka a cikin wannan dare za mu fara tahajjud insha Allah, za mu fara tahajjud, kuma lokacin farawa shine karfe 1, kuma lokacin gamawa kowane lokaci na kafin na bayan 3 kafin 4, ba za mu yi 4 ba muna nan gurin, amma za mu iya kaiwa 3 da bayan ta da wadansu mintuna ko da rabi ko na makamancin haka, dan haka karfe 1 daidai za mu rinka farawa. Allah kawo mu lafiya, sannan muna kira ga masu motoci musamman na haya, tawa'un motoci ne na katako, tawa'un trailers ne, tawa'un tarakka ne, dan Allah taimaka da motocinsu dan ɗaukan mutane zuwa sallah da komai da su unguwanninsu, duk wanda ya taimaka da motarsa insha Allah za mu sa su cikin addu'a cikin alƙanun mu. Allah ya ji mana gafara, Allah ya ji kanmu. Wassalamu.